min inkarihi falam menene falam inkirhu, da kuma fasikancin mutumin da aka hana shi amma ya ki hannuwa. Duk na bayyana cewa wannan mutum ya zama fasiki an hana shi bai hannu ba, na bayyana haka fi kitab, a cikin littafin adabul qira'a, inji Imam An-Nawawi. Shine cewa Allahu musta'an. Qultu Nasiruddin Albani yake yushiru, mai Nawawi yake nufi littafin adabul qira'a, yushiru yana yin nuni ne ila kitabihi, zuwa ga littafin sa mai suna At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an. At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an, wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske, da ya kunshi ladabban karatun Al-Qur'ani, da ladabban mai sanya haddace Qur'ani, dalibin Qur'ani, da ladabban da ya kamata mahaddacin Qur'ani ya lizanta da shi, kiyamul layli, ayyuka na gari, yawan kyauta banda ruwa da sauran al'amura. Kai mai son ka haddace, wani hanyoyi ya kamata ka bi? Kai wanda ka haddace kana son tilawa kar ta zube, wani hanyoyi ya kamata ka bi? Adab At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an, littafin yana da kyau kwarai da gaske. To kuma yana nuna wannan littafin ne shine Nasiruddin Albani ce, fanzur ka duba cikin safaha ta kaza, nan gurin ya shafe safahar da ya rubuta ta. Ana samun su da ya haraka so kurmi, amma ban sani ba yanzu ko ana samun ko ba a sani. To nike da saboda lokaci sai mu dakata a nan, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada sai wannan muka yi kusko da ya kotun da harshe, Allah ya shafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dangane da asar din Abu Hurairah yake cewa, la tadribu alayya al-qisas, Abu Hurairah yake cewa kar ku yadda ku kafa mun khaima ko kuma hema ko kuma bukka. Nake ce muku ban duba shirin hadisin ba, ko na nemi shirin hadisin ban ga me ake nufi da wannan, ba ta iya wata al'ada ce wanda ba ta ni ba. To shi wannan dan wayar fito yace abinda ake nufi da al-qisas nan wata khaima ce wadda ake yin ta murabba'a. An gane ko? Duk wanda yawanci idan an yi wa mutum mutuwa yakan yi wannan kaima din, ya zauna a ciki yana karban wanda suke zuwa suna masa abin nan har tsawon kwanaki guda uku. Mutane suna taruwa a zo ana masa janaza har tsawon kwanaki guda uku. Yace wannan al'ada ce da ake yin ta a Misra da kuma Sudan. Yace har yau ana yin irin wannan. Ina ba da kun bai da dama na ce mai yiwuwa wani al'ada ne da aka saba ana yi a janaza. To a take mutanen da ke nan kamar dan wannan kwanaki guda uku da ake yi na zaman makoki, suna yin khaima ne ta musamman wadda ake tarban baki a cikin masu zuwa jana'iza. To shi ne Abu Hurairah ke cewa, ko da bayan na mutu kar ku yadda ku ce za ku yi wata khaima ku zauna kuna zaman makokina. Dama kamar dai da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna, wannan zaman makoki bai tabbata da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina ba ta fahimta. Mai tambaya yake cewa, to wai idan mutum ya je wurin ginin kabari bai samu an yi sallah da shi ba, illa iyaka ya je wurin ginin kabari zai samu ladan da aka ambata? Ladan kiraki ba za ka samu ba, kana da ladan ginin kabari kuma Annabi bai faɗa mana ya yake ba. Amma dai na kiraki na cewa wanda ya yi sallah zai samu kiraki guda ɗaya, in an je an binne mutum tare da shi zai samu kiraki guda biyu. Yanzu kai ba a yi sallah da kai ba amma an binne shi, saboda haka kana da kiraki. Ginin kabarin da kai kuma kana da lada na wanda ya ginin kabari, amma wannan ladan babu wani dalili da ya nuna cewa za ka samu kiradi, za dai ka samu lada gwargwadon aikinka. Wannan yake cewa wani menene dalilin da yasa ake saukar da Al-Qur'ani idan an dawo daga makabarta? Karantawa mamaci Al-Qur'ani mai girma, akwai sigar da malamai suke maganganu a kanta, shi ne ka karantawa mamaci Al-Qur'ani ka ce ladan a baki. Wannan ita ce malamai suka yi magana a kanta, kuma maganganu ne guda biyu. Waɗansu malamai suka ce hakan ya halatta, waɗansu malamai suka ce hakan bai halatta ba. Akwai wannan magana a cikin Sharhul Aqidat Al-Sahawiyya na Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Kun fahimta ko? Karanta Al-Qur'ani da manufar cewa ladan karatun a baiwa mamaci, wannan shine abinda malamai suka yi maganganu guda biyu. Waɗansu sun ce wannan ya halatta kuma in an yi ladan na kaiwa, waɗansu suka ce bai halatta ba kuma idan an yi ma an yi bid'a kuma ladan ba zai kai ba. ra'ayi wanda yake mafi inganci a wannan mas'ala gurgurdan yadda na ga dalilai shine ra'ayin da ke cewa bai halatta ba ba a saukiya mutum alqur'ani kuma in an yi ladan ba zai kai gare shi ba saboda menene Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jaza al awfa dan adam ba ya da wani lada na aiki sai abin da ya aiwatar da kansa wa anna sa'ayahu kuma lalle aikin da yayi sawfa yura za a nuna masa shi thumma yujzahu al jaza al awfa sannan ai masa sakamako mai kyau da wannan ne malaman da ke cewa bai halatta ba suke kafa hujja abu na biyu akwai hadisin muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na nemi iznin ubangiji na in yi wa mahaifiyata istighfari sai ubangiji bai bani izini ba sai na nemi izininsa akan ziyartar kabarinta sai ya bani izinin ziyartar kabarinta to wannan hadisi ina maganar karatu a ciki ai ba maganar karatu a cikin wannan magana ce ta ɗaya daga cikin awa guda biyu ko istighfari ko me ziyartar kabari annabi ya nemi mata istighfari ya nemi izini Allah bai bashi izini ba ko ya nemi ziyarci kabarinka Allah ya lamunce masa sai malamai suka ce mahallin shahid a cikin hadisin shine yadda annabi ya nemi izinin yi mata istighfari sai ya nuna a ce mamaci istighfari yake masa domin shi aka sukarwa da alqur'ani da ya san qur'ani karanta shi shine ya fi fiye da istighfari da sai ya nemi izinin ya karanta mata qur'ani amma bai wannan ba sai ya nemi izinin me ya mata istighfari kuma abin da ya shahara da dukkan wanda ya mutu cikin musulmai annabi na yi musu istighfari haka sauran musulmai su kasance suna wa ƴan uwansu istighfari kai har sun kasance da iyayensu da suke cikin sulka ma suna musu istighfari har lokacin da Allah ya saukar da aya cikin sura Tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina sai nuna al'adar shine ne istighfari ba karatun alqur'ani ba ina fatan kun fahimta da kyau har kuma aka nuna babu amma su kadai ba har annabawa gaba daya waghfir li abi innahu kana min dhalida annabi ibrahim Allah kuma yace ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wahdaiya annabi nan ko yace rabbi ghfir li wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'mina wa liman mu'mina a ce sai nuna mamaci me ake masa istighfari addu'a ake masa ana roƙa masa gafara gashi ma da aka tsora mana cewa wanda zai gabata mai masa addu'a mu roƙa masa gafara wanda zai ja ummadihim yaqra'una alquran ko yaquluna rabbana ighfir lana ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دك دليلا تري أتي باستغفار ندع الدعاء أما با ما بين سوكي القرآن تدهك مجانا وانا إتتي تفي إنجنج تكون وانا مسألة كنا بسا جتي ومنفر كراتون فيني دن أكثر دلادن زوا دوا to idan kuma zan to a manufar karatu shine wato ba ma isar da ladan ba a kila su wadanda suka yi sun yi ne dan su yi masa fidda'u da shi wato su fice shi da shi daga azaba kamar yadda yake alqur'ani wallahu dubu dan ai masa fidda'u to kun ga wannan duk ba wani malami da ya magana kan wannan gaba ɗaya bid'a ne wannan ina fatan kun fahimta da wannan wai yake cewa da zuwa cikin karatun sallah ka karanta ayar da ke cewa ud'uhum li abaihim huwa qasdu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wai me wannan ayar take nufi ayar tana cewa in zaka kirayi mutum ka danganta shi zuwa ga mahaifinsa wani dan wani sai ka danganta shi zuwa ga mahaifinsa da ya haife shi kar ka danganta shi zuwa ga ganin babansa ko wan babansa ka ce masa wani dan wani ya zanto ka fadi wanda ba shi duk wanda zaka kira a shari'anta kana kiran shi ne da shi da sunan babansa ina fata an fahimta duk sunan sahabbai a haka suka tafi da haka kowane musulmi ma ya haddace su haka Umar ibn al-Khattab Ali ibn Man Abi Talib Sa'd ibn Man ibn Abi Waqqas Uthman ibn Man ibn Affan Muhammad ibn Man ibn Abdullah ibn Abdullah duk kowa ma da haka aka san shi Aisha bint Abi Bakar wani kowa da haka aka san shi an gane ko zaka kira namiji zaka kira mace kowa ana danne danne zuwa ga sunan mahaifinsa sai ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din in baka san sunan mahaifin mutum ba
to sai ka kira shi da suna ya akai fulan ya dan uwana wane ka danganta shi zuwa ga dan uwanka ya dan uwana wane wa mawalikum in kuma maula ne sai ka ce ya ya kaza maula ne kamar wani intaccen bawa ne na kabila sai ka danganta shi zuwa ga wannan kabila ina fata mun fahimta kai bani kun fi dinu mawalikum to wannan zai nuna mana cewa ko da kare ne ƴaƴan wanka ko ƴaƴan kaninka a wurinka sai ka je sa su makaranta to zaka sa su ne da sunan babansu ba da sunanka ba dan da daman mu saboda takuduwa da juna zaka sa mutum ƴaƴan wanka ko ƴaƴan kaninka suna wajensa in yi sa su makaranta sai kira shi da sunansu waɗansu kuma zaka samu cewa idan a gida akwai wa da kane kawo mutum hudu ko biyar babba daga cikinsu musamman idan ya zanto ko wani babban mukami ne duk yaran gidan kowa sai rinda dangantuwa zuwa garin shi da ƴaƴansa da wanda ba ƴaƴansa ba laifi ne mai girma yana cikin kaba'ira annabi ya siffanta abin da kafirci a cikin hadisi to sai malamai suka ce amma ba kafirci bane wanda yake fitarwa daga musulunci kafirci ne na cewa kaba'ira ne mutum ya danganci zuwa ga wani wanda ba baban shi ba ina fatan kun fahimta da kyau don haka lalle ne kowa ya danganci zuwa ga sunan mahaifinsa wannan shine ka'idar da musulunci ya bayar idan baka sani ba to sai mutum ya gyara wani dan uwa ta bata to aiki yanzu yayi makaranta tun daga matakin ilimi na sakandare ya je har fihidri duk ana kiran shi da sunan mahaifinsa duk takardun shaidansa kuma a haka ne ya zai ya gyara to wannan ɗayan biyu ne imma ya zanto zai iya gyaruwa ta hanyar takardar shaida ɗin in zai iya gyaruwa ta fuskar aje a yaran zuwa a kotu a tabbatar da suna kamar yadda yake a ka'idar doka to wallahi a gyara ɗin ne ke fa alheri in ba zai iya gyaruwa ba ba wata doka da take cewa za a iya gyarawa to a sunan takardar shaida sunanka kaza mu'amalarka ta yau da gobe kuma mutane su san ka da kaza sai dai kuma wannan kila zai haifar da hatsari a ce takardar shaidan kila wurin da kai da sauransu ma'ana dai in tsarin doka zai baka damar ka canja to canjawar ittifa alheri in ko tsarin doka bai baka damar ka canja ba to sai zanto wannan ta fuskar larura ne abinda kai da baka riga ka sani ba ubangiji na iya yafe maka akwai damar canja ko to tunda ko akwai damar canja canjawar ne ittifa alheri matan aure ba a kiran mace da sunan mijinta ana kiranta da sunan babanta in kya da gari wannan ai ba suna bane ba nisba ce a larabci akwai nisba abu musa al-ash'ari da ya shahara ai har yanzu ba a san sunansa ba yanzu zan ce ma me sunan abu musa al-ash'ari abu musa al-kunya ce al-ash'ari kuma nisba ce al-ash'ari dangantaka zuwa ga kabilansa abu musa kuma sunan ɗansa musa sai ake kiransa baban musa har yanzu me sunansa kenan amma gashi ya shahara da haka abubakar siddiq ya shahara da abubakar ba sunansa bane ai kunya ce babansa abu kuhafa an gane ko abu kuhafa ma ita ga alkunya ce amma menene sunan abubakar sunansa abdullahi me sunan mahaifinsa usman kenan cikakken sunan abubakar abdullahi ibn usman amma abubakar alkunya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam alkunyar sa shine mai abul qasim sunansa kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar abu umar ana masa alkunyar abu hab a umar dan khattab kai to dan haka wannan dan mutum ya danganta zuwa ga gari ai dangantaka ce ta yare ko ta gari wannan babu laifi dangantuwar zuwa ga wannan a cikin jerin sunan mutum za ka samu duk mai wannan akwai sunansa cikakke an san shi don takaitawa ne kawai sai a ambaci sunan karshe ina fata an fahimta saboda haka wannan babu laifi a cikinsa amma lallai dangantuwa zuwa ga mahaifi ɗin nan wannan ya dafa mutane suna sakaci da shi haka matarka lallai ta dangantuwa zuwa ga mahaifin da shi ne abin da yake a tsarin shari'a ta musulunci ud'uhum li'aba'ihim huwa qasatu indallahi a iya wani wace aikin haji da niyyar Allah ya baki ladan idan ba kance za ka masa aikin haji idan ba kance ba za ka yi masa ba
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله har yanzu dai matashiyar da muke magana a kai matashiya ce da ta shafi daukar gawa da kuma yanayin kai ta har cikin kabarinta lamba ta 49 yau za mu tashi inda mai littafi ke cewa wa yajibu al-isra'u fi sayri biha sayran duna ar-ramali wa fi zalika ahadithu abinda yake cewa wa yajibu al-isra'u fi sayri biha ya zama wajibi al-isra'u yin gaggawa fi sayri biha wajen tafiya da mamaci lokacin da aka dauke shi biha an gane ko ai bil janazati wa yajibu al-isra'u fi sayri biha sayran duna ar-ramali tafiyar da za a yi ba tafiya ce mai sassarafa ba duk da an ce ayi sauri to amma saurin da ba sassarafa ba wa fi zalika ahadith a cikin wannan magana akwai hadisai tabbatattu al-awwal hadithin farko yana cewa asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi wa in taku ghayra zalik fa sharrun tad'unahu an rikabikum abinda hadisin ke cewa asri'u bil jinazati ku yi gaggawa bil jinazati da gawa lokacin da kuka dauke ta ku rinka gaggawa ku rinka sauri wajen kai ta fa in taku salihatan ay fa in takunil jussatu salihatan an gane ku fa khairun tuqaddimunaha alayhi in wannan gawa ta zanto ta salihin bawa ce to saurin da aka ce ku yi dan ku yi sauri ku kai ta ga alherin da take jira a cikin kabarinta an gane ku wa in taku ghayra zalika in ko ta kasance wanin haka menene hikimar yin sauri fa sharrun tad'unahu arqabikum to sharri ne da ya kamata ku kuke dauke da shi akan kawunan ku ta yadda in kun je kun ajiye ta za ku ijiye shi an riqabikum ya bar kanku ma'ana dai wannan hadisi na nuna mana yin gaggawa da jana'iza kuma yin gaggawar nan akwai hikima a ciki domin jana'iza ɗayan biyu ne imma ya zanto ta salihin bawa ne to alheri na jiranta a cikin kabari ku yi maza ku je ku kai shi zuwa ga alherin da ke jiransa imma ya zanto kishiyar haka to ku sharri ne kuke dauke da shi ya kamata ku yi sauri ku je ku cirewa kanku wannan sharrin da kuke dauke da shi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi akhrajahu shaykhan imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi wasiyaqu li muslim amma jerin hadisin da ke nan na muslim ne wa ashabi sunani haka kuma ashabi sunan al-arba'a wato abu dawud tirmidhi na sai ibnu maja wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ta hadisi ne sahihi wa ahmad haka imam ahmad bin hanbal wal bayhaqi haka imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi dukkanin su min turuqin an abi hurairata daga hanyoyi daban-daban dukkan su suna tikewa zuwa ga abu huraira Allah shi kare da gare shi to anan gurin akwai magana lafazin da yake cewa asri'u bil jinazati wannan fi'il al-amr ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni to ga ka'ida kuwa umarni daga Allah ko daga manzansa yana hukuntar da me wajibi amma anan gurin jumhurin malamai sun tafi bisa ga cewa umarnin da ke nan na mustahabbanci ne ba na wajibi ba da aka ce asri'u bil janazati wannan gaggawa da za ku yi hukuncin ta shine mustahabbi in banda ibnu hazm kawai da ya tafi kan cewa tunda annabi ya ce asri'u duk wanda ya san to yayi haram saboda aka ce kowa ya gaggawa kenan kar wanda ya tsaya ya tafi a hankali amma jumhurin malamai sun tafi bisa ga cewa umarnin da kenan na mustahabbanci abu na biyu me ake nufi da gaggawa to ai abinda ake nufi da gaggawa shine malam Nasiruddin Albani ke cewa dunar ramali shine suka ce dukkan tafiyar da ta karu akan tafiyar ka ta al'ada da ka saba sunan ta gaggawa lokacin da kake gida zaka zo masallaci a al'adance ko daga gida zaka kasuwa a al'adance yanayin tafiyar da kake sananne ne idan ka ƙara wani abu na sauri akan yanayin al'adarka to ka yi aiki da wannan hadisi. Ƙarin wani abu da za a samu ala mashikal mu'tad bisa ga tafiyar da ka saba yi to wannan ka ansa kiran wannan hadisi. An gane ku? Sannan duk malamai sun yi ittifaki bisa ga cewa ba a son ka yi gaggawar da za ta yi yawa ta yadda za ta bayar za ta haifar da wahala ga masu ɗauke da gawar ko kuma ta haifar da gawar ta samu tangarɗa ko ta samu cutuwa musamman in ya zanto mamacin ƙila ya yi adadin waɗansu kwanaki a ajiye har jikinsa ya fara zagonyewa ta yadda in aka yi sauri da shi ƙila zai ɗan lalace haka. To shine suka ce kar a ce sauri ka ɗauka a guje-guje ake so ko irin sassarfan nan ake so, a saurin da ya daɗu a kan saurin ka na al'ada. Kun fahimta ku? To shine ma'ana a nan gurin asru bil janazati fa in taku salihatan, kaga taku a nan gurin ismu taku din nan muqaddar ne, fa in taku hiya salihatan fa khairun tuqaddimunha alayhi. Walahu hadithun akhar, Abu Huraira yana da wani hadisin daban bi nahawil ati da kwatankwacin hadisin da zai zo nan gaba, shine asani hadisi na biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبين دون حديثي كتوى إذا وضعت الجنازة, idan an sanya gawa, idan an sanya gawa ame ma'ana a cikin makararta kenan, wa hatamalahar rijalu, ya zanto mazaje sun ɗauke ta, sai waɗansu malamai sai kafa hujja da wannan yake cewa wannan na nuna mata ba sa ɗaukan gawa, tunda annabi ya ce me wa hatamalahar rijalu, wannan na nuna mata ba sa me ba sa ɗaukan gawa. Idza wudi'atil janazatu, idan an sanya gawa cikin makararta, wa hatamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, mazaje suka tallafa suka dauke ta akan wuyayensu, fa in kanat salihatan, idan wannan gawa ta zanto salihati ta salihin bawace, qalat, sai ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni, kuyi maza ku gabatar da ni, kuyi maza ku gabatar da ni zuwa ga alherin da ke jira na cikin kabari. Wa in kanat ghayra salihatin, idan wannan gawa ba saliha bace ba, qalat, sai ta rinka cewa ya wailaha, ya kaitanta, ya bakin cikinta, aina yadhhabuna biha, wa ina za su tafi da ita ne, ma'ana gawar da kanta za ta rinka cewa ina za a tafi da ni ne, ina za ku kai ni, dan saboda ta san me za ta je ta ishe a can. Allah ya tsare mu. Yasma'u sautaha kullu shay'in, kowane irin abu da ke ban kasa zai ji sautin wannan gawar lokacin da take furci da ɗaya daga cikin kalmomin nan guda biyu da aka ambata. To kaji gawa tana cewa ya waila ha aina ya zahabu na biha, sai ba je fara gudu ko da rinka cewa kaddimuni kaddimuni, ai ba wanda zai tsaya. To shine hikimar Ubangiji subhanahu wataala ya ɓoye wannan kalma ga dan adam, kamar yadda azaban kabari kenan Allah ya ɓoye ta mutane ba sa ji, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah zai nuna muku azaban kabari lama ta dafantum, da ba ku yadda kun binne yan uwanku ba, da za a nuna muku kyas ku ji ko ku gani cikin irin azabar da take samun wanda ya sabawa Allah a cikin kabari, da ba ku yadda kun binne yan uwanku ba, kun gwammace ku ajiye su kura ta cinye ko dabbobi su cinye. Allah ya tsare mu. To wannan hadisi malamai sun yi maganganu a kai, hadisi ne da tabbatacce cikin Bukhari da Nasa'i da Baihaqi da Ahmad bin Hanbal, hadisi ne ingantacce, inda malamai suka yi magana inda gawar da kanta za ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni, gashi ko a lokacin an tabbatar mutum ya mutu, shin kenan wannan na nuna wanda ya mutu na iya yin magana? Gashi ko ba a riga an je an binne shi cikin kabari ba, dan da an binne shi cikin kabari, wannan akwai hadisai da dama na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewa idan an sanya mutum cikin kabari, idan ƴan uwansa sun juyo sun tafi, innahu la yasma'u qara'ani alihim, mutum yana jin karan takalmin su lokacin da suke juya baya sun tafi, kaza kenan ana dawo masa da ruhinsa a wannan lokaci ya ji karan takalman su, sannan a dawo masa da ruhinsa ya ji tambayoyin da mala'iku za su yi masa, sannan kuma a sake ɗauke ruhin. Ina fatan kun fahimta. to dan haka sai waɗansu malamai suka ce wannan magana ta cewa in kana salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kana ghayra zalika qalat ya wailaha ayna yadhhabuna biha, wai wannan magana gawar nan sai ne bayan an saka ta cikin kabari an riga an binne ta. Amma zahirin hadisin baya nuna haka, wannan sai an yi tawili dogo kama akai zuwa ga wannan sakamakon. Zahirin hadisi baya nuna haka. Kuma wancan wanda yake magana a cikin kabari, wanda yake cewa mutum zai magana a wannan lokaci, ko kuma a'a za a daki mutum idan mai laifi ne, mala'iku za su yi masa wani irin duka da zai wani irin raki, kowa da kowa zai ji rakinsa, illal insu wal jinnu, sai mutum da aljanna ko ba za su yi ba. A nan gurin kuma an kawo aljanna ciki, sai ya ce menene, yasma'u sautahu sautaha kullu shay'in illa man illal insa. To kaga wancan daban kenan wannan daban. A can maganan rakin da mutum zai cikin kabari lokacin da mala'iku suka dake shi suka tasa shi, to wannan sauti ba kowa zai ji cikin halittu in banda mutum da aljan, kamar yadda hadisin Annabi ya nuna. Amma nan gurin magana ce zai yi, ai ba sauti bane, ba ƙara ne zai ba. Magana ce zai yi idan mutumin nagari ne, rinka cewa ku gabatar da ni, ku gabatar da ni zuwa ga alheri. Idan ko ba nagari bane ba, zai rinka cewa abin nan. Da haka dai, saboda haka wannan magana ta cewa cikin kabari ne, wannan ba za ta shafi wannan ba, tun daga shi wannan akan hanyar tafiya ne, tun daga shi tana cewa ya wailaha ayna yadhhabuna biha, in ko bayan an kai mutum cikin kabari ya san inda aka kai shi, ba inda za a ce ayna yadhhabuna biha. To dan haka sai waɗansu malaman suka ce to a nan gurin kamar Allah subhanahu wa ta'ala na halittar magana ne a gangan jikin ɗan adam, ba wai ruhinsa za a dawo masa ba. Amma a zahiri a nan gurin ɗan adam dai zai yi magana, za a dawo masa da ruhinsa, ba za a dawo masa da ruhinsa ba, me zai sa zai magana? Annabi ya bada labari ɗan adam zai magana, dole mu gaskata. Ta wace hanya? Allah ke biyo kansa sani. Hadisin bai bayyana za a dawo da ruhi ko ba za a dawo. Ina fatan kun fahimta. Amma maganar cikin kabari ana dawowa mutum da ruhi, wannan tabbas ne, cikin kabari ana dawowa mutum da ruhi dan ya ji karan takalmiyan wansa, ya ansa tambayoyin da za a yi masa, wannan tabbas ne. Amma wannan magana da zai lokacin da ake dauke da shi, shin za a dawo masa da ruhinsa, ba za a dawo masa da shi ba? Hadisin Annabi bai kawo wannan ba, bai kore ba, amma ya ce dai mutum zai magana. Ina fatan kun fahimta. To waɗansu malaman ko sun tafi da cewa mutum na iya magana ko da ko matacce ne, yana iya magana wani lokaci. Don suka ce gashi an soki Umar ɗan Khattab da wuka, sukan da ya kashe shi, don yana cewa shi da kansa yake cewa katala ne wane, wane ne ya kashe ni. Ma'ana yana nuna ya riga ya mutu, amma gashi yana magana, ko da yake wannan shi ma sai an yi tawili mai tsoka fa je zuwa ga wannan natija, cewa ai sukan da ya masa ya raunana shi ne, raunanawar da ya san ba zai kai labari ba. Ala kulli halin dai wannan zai magana, amma maganan dawo da ruhi kuma ko ba za a dawo da shi ba, wannan hadisi lam yatatarrak li zalika. وزيادة للنساء والبيهقي منهما الأولى ولأحمد الأخرى زيادة غدا بين فلكو تقدموني دا أكارا تبيو دا كما واتو أينشن لا منكننكو زيادة نند أكارا دا بيهقي دا نساء دا سنتبتر دا إتا تكرشيكم إمام أحمد بن حنبل يتبتر دا إتا ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال هنا حضره الموت. Abinda zai kara tabbatar mana da ziyadan nan ta farko ta kaddimuni din nan ta maganan kenan, ku yi maza ku kai ni, abinda zai kara yin shaida kan wannan hadisin Abu Huraira, shi Abu Huraira ya tabbata cewa ya faɗa lokacin da mutuwa ta zo masa, yace la tadribu alayya fustatan wa la tattabi'uni bi mijmarin wa asri'u bi fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu idha wudi'a ar-rajulu as-salihu ala saririhi qala qaddimuni qaddimuni. Al-hadith an gane ku? Abu Huraira ne yake yin wasiƙi, yake cewa lokacin da mutuwa ta zo masa, yake cewa ƴan uwansa, la tadribu alayya fustatan, kar ku ce za ku zo ku yi shema ko ku yi bukka wadda za ku tare kuna zaman makokina idan na mutu, wala tattabi'uni bi mijmarin, kar ku ce za ku bi ni da garwashin wuta idan na mutu, ko da ku turaren wuta za ku sa, wa asri'u bi, kuma ku yi gaggawar kai ni, fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, domin naji annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yana cewa idza wudi'a ar-rajulu salihu ala saririhi, idan an sanya mutum salihin bawa a bisa ga wato saririhi wato makararsa, qala zaka jana cewa qaddimuni qaddimuni, sai ya ambaci al-hadith nahwahu har zuwa karshen wancan. دون قوله يسمع صوتها سيدي أروايهم هبو هريرة با عندي يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان بيكاو ونبا أنغانيكو duka ga wannan hadisi na Abu Huraira na karfafar wancan hadisi bisa ga cewa dai mutum zai yi magana to dan haka tawilin da waɗansu suka yi bisa ga cewa Allah zai halicci magana ne a jikin gawar anan gurin dan yace qalat sai ya danganta magana zuwa gawa zuwa ga gawar qalat ay qalatul jinazatu qaddimuni qaddimuni anan ko yace idza wuzi ar-rajulu as-salihu ala saririhi qala ya nuna shi mutumin ne da kansa zai magana qala bai ce ba qalat ina fatan kun fahimta da kyau akhrajahu an-nasa'i wa ibn hibban fi sahihihi wal bayhaqi wat-tayalisi bi isnadin sahihin ala shartu muslim wannan hadisi imam an-nasa'i da ibn hibban da bayhaqi da tayalisi duk suka ruwaito shi da imam ahmad bin hanbali da isnadi wanda yake sahihi bisa ga sharatin imam muslim as-salisu hadisi na uku wanda duke nuna mana yin gaggawa da zaran mutum ya cika a kai shi an Abdurrahman ibn Jawshan an karbo hadisi daga Abdurrahman ibn Jawshan Abdurrahman ibn Jawshan shine al-Ghatafani basriyun thiqatun min as-salisa tabi'i ne mutumin Basra yace kuntu fi jinazati Abdurrahman ibn Samra fa ja'ala Ziyad wa rijalun min mawalihi yamshuna ala aqabihim amama as-sarir ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فلهقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا Abdurrahman ibn Jawshan wannan tabi'i yake cewa kuntu fi jinazati Abdurrahman ibn Sabra na kasance wurin jana'izar Abdurrahman ibn Samra wanda sahabi ne fa ja'ala Ziyad wa rijalun min mawalihi sai wani mutum daga cikin masu mulki a nan lokacin ana ce masa Ziyad da shi da waɗansu mazaje min mawalihi daga cikin barorinsa ko waɗanda ke tare da shi yamshuna ala aqabihim sai suka zo suna tafiya ala aqabihim amama sariri suna tafiya a hankali a gaba da makarar wannan gawa wato an dauko jana'izar Abdurrahman ibn Samra shi Ziyad shi da ƴan uwansa ko shi da barorinsa suna gaba suna tafiya a hankali a gaban wannan gawa sun mai kuluna har suna waiwayowa suna cewa masu dauke da gawan nan ruwaidan ruwaidan ma'ana ko bi a hankali ko ba a hankali ba a bukatan gaggawa kai ku taho a hankali suna musu magana haka barakallahu fikum Allah muku albarka ku taho da shi a hankali falaikahum abubakarta sai abubakara ya ga abin da suke ciki sai ya zo ya riske su fi ba'd sikakil madina a wani sashi na titunan madina fa hamala alaihim bil baghlati ya taho akan alfadarsa da sauri wa shadda alaihim bi sauti suna gaba ya wuce masa daukan gawan yaje wajen wannan daga ban ya rinka dukan su da bulala wa qala ina ti wa khallu ku bayar da hanya wallazi akrama wajha abil qasim na rantsa da wanda ya darjanta fuskar baban qasim sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuna wallahi na gammu ala ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi lanakadu an narmal wallahi muna kusa da mu yi sarrafa biha da ita gawa ramalan iyakacin sarrafa saboda sauri har saurin ya kusan kaiwa sarrafa dan me ku yanzu ku rinka ta ta ba hankali kuma ku baki hanya irin ka dukan su da bulala to kaga wannan zai iya zama hujjar Ibn Hazm kan cewa saurin nan wajibi ne dan inda mustahabi ne bayan da za a yi mutane su bar mustahabi sahabi ya doke su da bulala sai sun bar me da mutumin da ya bar mustahabi na ranka dukan sa da bulala amma nan da bulala yana cewa khallu ku bar hanya yana rantsuwa cewa na rantsa da wanda ya girmama ya darjanta fuskar baban kasin shine annabi sallallahu alaihi wasallam hakika na tuno cewa na taba ganin mu muna kusa da mu yi sarrafa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun dauki jana'iza wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tahawi wa Al-Hakim wa Al-Baihaqi wa Al-Tayalisi wa Ahmad wa qala Al-Hakim sahihun wa wafaqahu Adh-Dhahabi Hakim ya inganta wannan hadisi kuma Dhahabi yayi tarayya da shi ya dace da shi wajen inganta shi wa min qablihi An-Nawawi kafin Zahabi ai akwai Imam Nawawi shi ma ya inganta hadisin fil majmu' a cikin littafin sa al majmu' sharh al muhazzab a juz'i na 5 shafi na 272 wa qala fihi gama abinda shi Imam Nawawi ya fada yace wattafaqa al ulama'u ala istihbab al isra'i bil janazati kaga dai ya koma kan ra'ayin jumhur kenan ya kyale Ibn Hazm atacha yace wattafaqa al ulama'u malamai gaba ɗaya kansu ya haɗu alastihbabil isra'i bil jinazati a bisa ga mustahabbancin yin gaggawa da gawa idan an ɗauki ta mustahabbi kaga yace mustahabbanci bai ce ba ala wujubi al isra'i bil jinaza illa an yukhafa min al isra'i infijarul mayyit sai dai in an ji tsoron cewa yin gaggawan nan zai haifar da infijarul mayyit fashewar wannan gawa kamar a ce gawa ce kila mutum ya mutu ko a daki shi kadai ba sani ba ko a ruwa har jikinsa ya kumbura ta yadda yan an yi gaggawa da shi zai iya fashewa to wannan sai a tafi da shi a hankali domin a kai shi ba tare da gawarsa ta lalace ba kun fahimta ko aw taghayyuruhu ko tan in an ji tsoron canjawarsa wana wahu da makamantansa fayuta anna to sai a bi a hankali in an ji tsoron ɗaya daga cikin waɗannan ababu kun gane ko qultu Nasiruddin Albani yanzu ina son yin rabbi ga Nawawi shi Nawawi ya bar ayin jumhur su jumhur sun ce me hukuncin yin wannan gaggawa mustahabi Ibn Hazm ya ce wajibi to shi Albani ya hikaito maganar jumhur sai ya ce qultu ni ko nace zahirul amri alwujubu abinda wannan umarni ke nuna wa a zahirin sa wajibi ba wani mustahabbanci wa bihi qala Ibn Hazm da wannan ma Ibn Hazm ya bada fatawa walam najid dalilan yasrifuhu ila al-istihbabi bamu ga wani dalili ba da ya kautar da wannan umarni zuwa ga mustahabbanci dan haka sai mu kyale shi a wajibin sa fa waqafna indahu dan haka sai muka taka burki a wurin wajibi har sai mun samu dalilin da yazo yace ba wajibi bane mustahabbi ne an gane ko wa qala ibn al-qayyim haka ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad yace wa amma dabibun nas li yawm khatwatan khatwatan fa bid'atun makruha wa amma dabibul yawma adabibun nas al yawma amma san da da mutane suke yi a yau in sun dauki gawa khatwatan khatwatan taku dai dai fa bid'atun makruha to bid'a ce makruhiya mukhalifatin lisunna wanda take sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mudamminatun litashabbuhi wa mutadamminatun litashabbuhi bi ahli alkitab alyahud kuma wannan bi sannu da gawa yayin dauke ta ana daku dai dai yin kamantece ne ya dai da ahlul kitabu sunan yahudu saboda an sun dauki gawa ai ana bi ne taku dai dai kamar ana fara mata ana taku dai dai haka kamar farijin sojoji a hankali hankali har a kai ta to kuma in kuna yin sando zai kasance kun yi kamantece ne ya da yahudu kenan sai ku yi gaggawa abinda ibnu kayyim ya faɗa kenan cikin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad gaskiyar ra'ayin nan na sai Ibn Hazm yana da karfi sosai da sosai kana tare da shi ko abu na gaba wa yajuzul mashyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha illa ar-rakibu fa yasiru khalfaha matakin magana ta gaba kenan yace wa yajuzul mashyu amamaha ya halatta yin tafiya a gaba da gawa din wa khalfaha ko bayanta wa an yaminiha ko damanta wa an yasariha ko hagun dinta in ana dauke da ita ka iya tafiya ɗaya daga cikin sasannin nan guda hudu gaba baya dama hagu an gane ku ala an yakuna qariban minha sai dai fa in a gaban ne ko bayan ko dama ko hagu ana son mutun ya kasance qariban minha yana kusa da gawar yana ganin makarar menene hikima saboda wa'azin da yake ciki saboda ka rinka halarta cewa ni ma wata rana haka za a dauke ni amma in kai nesa da ita ba za a ga makaran ba wannan wa'azin ba zai ratsa ka ba sosai shine ala an yakuna qariban minha illa ar-rakibu sai mutumin da yake haye akan abin hawa fa yasiru khalfaha to wannan zai bi bayan ta ne ba zai wuce gaban ta ba li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi sai da aminci tabbata gare shi ar-rakibu yasiru khalfal jinazati wal mashi haythu sha'a minha خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يتي الراكب يسير خلف الجنازة متمن ديكي هيكا أبنها to lalle ne ya tafi a bayan jana'iza, ya tafi a bayan gawa, kar ya wuce gabanta. Wal mashi haythu sha'a, mutumin da yake tafi a ƙasa, in ana ɗauke da ita a ƙasa ne, to duk inda ya ga dama, ko gaba ko baya, ko dama ko hagu. Khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha, qariban minha, amma ya zanto kusa da ita. Wattiflu, jariri idan ya mutu, yusalla alaihi, to ana iya masa sallah. Wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahmati, za a yi wa iyayensa gafara, a roƙa musu, a yi musu addu'a, a roƙa musu gafara da rahama. Wattiflu yusalla alaihi, wannan wata mas'ala ce sai can gaba ma zo ta. Wai yaro karami za a yi masa sallah. Bayan kuwa lokacin da Ibrahim ya mutu ba a ga annabi ya masa sallah ba, dansa. Amma nan ya ce me, attiflu yusalla alaihi. A wata riwayan ma, ko da yake ba magana muka zo kanta ba, yake as-sikfu yusalla alaihi, bari idan an yi za a yi masa sallah. Amma menene tabbacin wannan riwaya, ko tabbacin wancan, ko magana kan hukuncin yin sallah bisa ga wato ainihin gawa? Wannan akwai babin sallah da mamaki zai zo gaba, sai mun zo nan ba taɓa wannan, dan kar wani ya tambaya kai. Akhrajahu Abu Dawuda والنسائي والترمذي وابن ماجة والطهاوي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة. وقال الترمذي إمام الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قال. حديث لين كانت تلبسها كشرط البخاري كما يدى الحاكم يتبتر zahabi ya tarayya da shi, albani kuma yace wa huwa kama kala, lalle hadisin kamar yadda suka faɗa dinnan haka yake. Wa siyaqu lin-nasa'i wa ahmad fi riwaya wa ziyadatu thalath li abi daud wal hakim wa at-tayalisi wa li ahmad al-ula yani min hawa lil bayhaqi as-salisa. Mu dai ya riga ya biya mu hadisi, ya inganta ko mun ji abin da hadisin yace. Wannan kwarewa wajen riwaya, cewa riwaya ta kaza wani ne, riwaya ta kaza wani ne, wannan ga wanda yake son ya faɗa da bincike ki na kan ilimin hadisi. وقال ابو داود وابن حبان روايه ابو داود da ibn hibban suka ce mai as-sikatu badal at-tifl, ay makun su ce wa at-tifl sallallahu alaihi, suka ce as-sikatu bari idan an yi sallah alaihi. Wa huwa riwayatun lil hakim wa al-bayhaqi wa ahmad wa azaha al-hafiz fi at-talkhis. Wannan riwaya da take cewa as-sikatu, hakim da bayhaqi da ahmad ne suka ruwaito ta. Imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya danganta wannan riwaya cikin littafin sa at-talkhis, yana nufin talkhis al-habir kenan. Ya danganta ta Tirmidhi zuwa ga Tirmidhi kuma. Wa huwa wahamun, amma wannan abu da yayi kuskure ne, dimuwa ce ta sa ya danganta wa Tirmidhi, amma Tirmidhi bai ruwaito shi ba. Fa innama lafzuhu indahu ka lafzul jama'a, lafazin da ke wurin Tirmidhi shine lafazin da sauran jama'a suka yi tarayya akai, cewa wa tiflu ba as-sikatu ba. Mun fahimci wannan matashiyar magana ko? Yanzu wannan matashiyar magana mai take koya mana, tana nuna cewa wannan maganar yin sauri mun gama, tana nuna cewa idan ana ɗauke da gawa a ina ya kamata ka tsaya, sai aka ce ya halatta ja'izi ne ka tsaya ko gaba ko baya ko dama ko hagu, sai dai in kana kan abin hawa. Abin da ake nufi da abin hawa a nan gurin fa'ar rakibu, kana kan jaki ko doki ko alfadari, to sai ka tsaya a baya. Amma magana kan ɗauka akan mota shi ma zai zo yayi babi, zai zo yayi matashiya a kansa nan gaba. Dan shi a ra'ayin albani ba a ɗauka a mota kwata-kwata, sai dai a tafi a ƙasa duk nisa. Kar wanda ya shiga mota a ra'ayin albani, yace duk kuma wanda ya ɗauka a mota yace to ya yi bid'a. To amma wannan ra'ayi nashi za mu duba shi idan mun zo kansa. Yace da mota ko amalanki ko dukkan wani abu mai taya ba za a ɗauka ba, sai dai a ɗauka abin nan a kafaɗa ko waye ta. Aitai, idan an gaji a tsaya a huta, sannan a sake ɗauka a yi gaba. Wa kullum min al-mashi amamaha, matashiya ta gaba. Wa kullum min al-mashi amamaha wa khalfaha sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi'lan kama qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama wa Aba Bakr wa Umara كانوا يمشون امام الجنازه وخلفها. يتي وكل من المشي امامها وخلفها, كوانا دايا دانغاني دا تفيا اغابان غاوا كو باينتا, كوانا داي cikin biyin nan sabata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata daga annabi fi'lan, ta fuskar aikin sa, ba wai maganarsa ba, ba wai tabbatarwarsa ba, aikinsa. Kama kala Anas bin Malikin, kamar yadda Anas dan Maliku ya faɗa, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle annabi tsira da amincin tabbata gare shi, wa Ababakarin shi da Abubakar Siddiq, wa Umar da kuma Umar dan Khattab, kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha, sun kasance suna tafiya a gaban gawa da kuma bayanta. Wato shiriyar annabi ce shiriyar Abubakar da Umar. Wannan hadisi wato Ibn Majah ne ruwaito, da kuma Imam Al-Tahawi min tariqaini an Yunus Ibn Yazid an Ibn Shihab anhu.